Nothing are jobless. Peace, Africa.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan kuna lafiya. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 15 ga watan Afrilu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Niger sun soma jan hankalin al'ummar yankin iyakar Niger da Najeriya bayan samun ɓullar labarin masassaran lasa a wasu yankunan jihar Sokoto.
Musan cewa da cuta ce tana iya kashewa kuma da gaugawa kenan sai a yi hatara. Cuta ce da ke yaduwa na harko dai shi dai kusan nan suke kawo ta. To sannan kuma shi wanda ya kamu kinnan shi ma yana iya ya dafa ma ko kuma ya sama wanda adda lahiya ita.
Jami'in sadarwa a asibitin birnin Kwanni Usman Abdulmumin kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za mu kawo muku shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda ya tattauna akan batun babbar kasuwar Jos a jihar Filato shekaru 20 bayan ƙonewar kasuwar. Sannan muna nan tafa da labaran wasanni daga nan birnin Washington, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Litinin, Amurka ta buƙaci Isra'ila da ta mai da wukarta a Kobe domin kaucewa yaduwar rikici a yankin gabas da tsakiya a daidai lokacin da gwamnatin Isra'ila ke tunanin yadda za ta mayar da martani kan harin da Iran ta kai a ƙarshen mako da makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙa. Ba za mu nemi tashin hankali ba, amma za mu ci gaba da goyon bayan tsaron Isra'ila da kare muradunmu a yankin, inji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a farkon wata ganawa da mataimakin firaministan Iraki Muhammad Ali Tamim. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kira majalisar ministocin yakinsa a yau Litinin a karo na biyu cikin ƙasa da sa'o'i 24, kamar yadda wata majiyar gwamnati ta bayyana. Ana fargabar cewa harin na Iran na iya haifar da yaƙi tsakanin Isra'ila da Iran da kuma yaduwa sosai zuwa yankin gabas ta tsakiya. Shugaba Joe Biden ya ce da Netanyahu cewa Amurka ba za ta shiga duk wani hari da Isra'ila za ta kai wa Iran ba. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci duniya a yau Litinin da kada ta manta da al'ummar Sudan, yayin da ya yi kira da a kawo ƙarshen yakin da ake yi da ya cika shekara guda na yakin basasa a ƙasar ta Afirka. Yaki ne akan dubban fararen hula da aka kashe, kuma dubin dubata sun raunata har tsawon rayuwarsu, kamar yadda ya shaida wa manema labarai a Majalisar Ɗinkin Duniya. Yaƙi ne akan mutane miliyan 18 da ke fuskantar matsananciyar yunwa, kuma al'ummomin yanzu suna fuskantar mummunar barazanar yunwa a watanni masu zuwa. Faɗan da ya ɓarke ne a babban birnin ƙasar Khartoum shekara guda da ta wuce tsakanin babban hafsoshin sojan ƙasar Sudan da ke jagorantar rundunar sojan Sudan SAF da kuma dakarun 'yan sa kai na RSF. Nan da nan faɗan ya bazu a faɗin ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mutane miliyan 8 ne suka tsere daga gidajensu domin neman tsira, yayin da mutane miliyan 1.8 daga cikinsu zuwa ƙasashe makwabta. A yau Litinin aka fara zaɓar masu taimakawa alƙali yanke hukunci a shari'ar da ake wa tsohon shugaban ƙasa Amurka Donald Trump a New York, wanda ake zargi da ɓoye biyan kuɗin toshiyar baki da rufe mu'amalar da ya yi da wata gabanin yaƙin neman zaɓensa da ya yi cikin nasara na neman fadar White House. Trump shi ne tsohon shugaban Amurka na farko da ya taɓa fuskantar tuhume-tuhume da kuma barazanar ɗauri idan aka same shi da laifi. Yayin da ya isa kotun, Trump ya shaida wa manema labarai cewa wannan zalunci ne da ba a taɓa yin irinsa ba, wani hari ne ga Amurka, kuma shi ya sa nake alfahari da kasancewa a nan. Bayan ɗan lokaci kaɗan, kwamitin yaƙin neman zaɓensa na shugaban ƙasa na 2024 ya aika da roƙon neman tara kuɗi. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Ukraine sun bayar da rahoton kazamin harin da Rasha ta kai a yankin Donetsk da ke gabashin kasar, yayin da Rasha ta ce ta dakile wani harin jirgi mara matuƙa na Ukraine da ya kai a wani yanki da ke kusa da tekun Bahar al-Aswad. Vadim Plishkin, gwamnan yankin Donetsk, ya faɗa a shafin Telegram cewa harin Rasha ya kashe mutane huɗu a garin Sabaska. Rasha ta yi ta kai hari a yankin tun bayan da ta mamaye Ukraine a farkon shekarar 2022. Ma'aikatar tsaron Rasha ta bayyana cewa ta lalata jiragen Ukraine marasa matuƙa a yankin Krasnodar, wanda ke kusa da yankin Crimea. Daga ƙarshe, ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka taru a wajen Majalisar Dokokin Georgia a yau Litinin, yayin da 'yan Majalisar Dokokin jam'iyya mai mulki a kwamitin shari'a ke neman gabatar da wani ƙuduri mai cike da cece-kuce kan wakilan ƙasashen waje da ƙasashen yammacin duniya ke suka. Jam'iyya mai mulki ta Georgian Dream ta ce a farkon wannan watan za ta sake bullo da dokar da ta buƙaci ƙungiyoyin da ke karɓar kuɗaɗe daga ƙetare su yi rajista a matsayin wakilan ƙasashen waje ko kuma su fuskanci tara, watanni 13 bayan zanga-zanga da ta tilasta mata yin watsi da shirin. Ƙudurin da ya sha suka daga ƙasashen Turai da kuma Amurka, ƙungiyar Tarayyar Turai wacce ta baiwa Georgia matsayin 'yar takara a watan Disambar bara, ta ce matakin bai dace da kimar ƙasashen ƙungiyar ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun so mafaɗakar da mazauna yankin iyakar Nijar da Najeriya game da ɓullar masassaran lasa a wasu yankunan jihar Sokoto. Jami'ai a fannin lafiya sun ƙara jaddada mahimmancin kiyaye kamuwa da cutar, wacce asali bil'adama ke ɗauka daga ɓerayen da ke ɗauke da ƙwayar cutar. Tuni dai 'yan Najeriya da 'yan Nijar da ke wannan yankin suka fara maida martani a kan wannan gargaɗi. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Baƙo ya aiko mana da wannan rahoton.
Ta la'akari da ɓullar cutar masassaran lasa a waɗansu yankunan jihar Sokoto da ke arewacin tarayyar Najeriya da ma ke raba iyaka da ƙasar jamhuriyar Nijar, shi na sa hukumomin kiwon lafiya na wannan iyakar ɗaukar matakan soma faɗakar da al'umma da ke kai komo tsakanin birnin Kwanni da jihar ta Sokoto don kar matafiya su kutso da wannan cutar a cikin wannan ƙasar, kamar yadda mai kula da sadarwa a babbar asibitin birnin Kwanni Asuman Abdulmumin ya yi wa manema labarai. Bare ƙarin bayani.
Musan cewa da cuta ce tana iya kashewa kuma da gaugawa, kenan sai a yi hatara. Cuta ce da ke yaduwa don kamar iri da na harko dai shi dai kusan nan suke kawo ta. To sannan kuma shi wanda ya kamu kinnan shi ma yana iya ya dawa ma ko kuma ya sama wanda adda lahiya ita. Kaga kenan ana ɗaukar ta ga kusa kuma ana ɗaukar ta mu ga mutane. Su dai cururruka ba a rabuwa da su. To da an ji babu daɗi ga jiki son muke a gaggauta a zo gidan likita mafi kusa. Sannan wagga cuta kamar tunda mun san iri da take faruwa miki haddasa ta yau kaga na yi batun kusa, to mu yi kokowa mu yi yadda za mu kiyaye da kusa suna shiga cikin kayanmu irin wanda muke amfani da su yau da kullum, musamman ma kwanoninmu ko tukanenmu ko kuma haka nan ma ba za a iya kiyaye, to mu tabbatar da tsaftar nan ta waɗanda abubuwa sun tabbata, don dole ne sai mun yi amfani da kwanoni, dole ne sai mun yi amfani da tukane. To idan har muna amfani da su ba tare da tsaftar su ta tabbata ba, to babu mamaki mu kamu da cututtuka da dama, ba ma irin waga kadai ba, da dama muna iya mu kamu.
Waɗansu 'yan Najeriya na gare Lela local government ta jihar Sokoto sun ce za su bi umarnin ma'aikatan kiwon lafiyar domin kiyaye kamuwa da wannan cutar ta ɓulla a jihar ta Sokoto.
Sunana Muhammadu Bello Tela, Lela local government. To mu mutanen Lela dole na mu kiyaye abincinmu, kowane hatta da ruwan sha ka kiyaye abincinka, masu shan hura su kiyaye bangaren hurarsu, masu cin tuwo su kiyaye bangaren cin abincinsu na dare zuwa don inda matsalar take da daddare na hazo a sahi
a shirye muke nan mu koda mu wannan kira bisa ga shi kuma kutumta mu mutane ga abin da ake ciki
su ma ɗan Nijar dake zamne a wannan iyaka da tarayyar Najeriya cewa suka yi dole ne su kiyaye matakan tsafta da ma fadakar da sauran jama'a game da wannan cutar da ta bulla a makwabtan su na jihar Sokoto tarayyar Najeriya
sunana Abu Sufyan to gaskiya wannan kira da suka yi yana da kyau saboda ya kamata ce mun tsaftace jikinmu mun tsaftace muhallinmu kenan mu gyara kamun a ce cutar ta kawo nan har ta kai wani mataki rigakafi ya yi magani ake cewa
sunana Abdulrazak Hamidu Bawa dalibi ne a jami'ar Tawa sunan Buni Dekwa da wanga likitoci sun kaba da
shin ko an samu waɗanda suka kamu da wannan cutar a bangaren ɗan Niger ita ce tambayar da na yi wa mai magana da yawun babbar asibitin birnin Kwanni Asuman na Abdulmundi
ga halin yanzu nan ga dai gare mu Kwanni ba a samu wanda ya kamu da wannan cutar ba za mu yi ta alhamdulillah amma sai dai a yi hatara irin alamomi kamar da yadda niga Yesu to da an ji a gaggauta shi zai iya sa mu san idan ta shigo gare mu kuma ɗauki waɗansu matakai ne tsaura saboda mu kare al'umma dangance da kamuwa da wannan cutar
hukumomin jamhuriyar Nijar sun karfafa matakan bincike akan iyakar kasashen guda biyu domin toshe dukkan wata kafa ta yuyuwar kutsowar wannan cutar ta masassarar lasa da ta bulla a waɗansu yankunan jihar Sokoto tarayyar Najeriya Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
A gaida Haruna Mamman Bako shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kafin mu je ga shirin mu na gaba ku shakata da wannan wakar Yamma Dalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Ka sha haƙe cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci. Mai wannan hali yau shi ne, ko mai ya faɗa mana ƙarya ne, don sallogar zambo ne, mai yin wannan la'ananne ne.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma, da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Gwamna yana da ikon ya gina kasuwa a jiharsa, doka ta ba shi dama. Sai kuma aka yaudare mu, aka ce wani dan majalisa ya kai ƙara, wannan ma ba a local government din yake ba. Muka rungumi kaddara a wannan abun.
Yanzu nan da can gina kasuwan nan, gaskiya ba masala. Don kasuwan nan ba a gina ba, banda za mu shiga kasuwan nan.
Yau shirin na jihar Plateau ne a tsakiyar Najeriya, kan walagegin da 'yan kasuwar Jos Men Market suka ce gwamnatin jihar na yi musu tun bayan da aka kona kasuwar fiye da shekaru 20 da suka gabata. A dakace mu.
Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna, kullum ka gano sabon fitina, yayaya ko neman magana sai an so yuna an daina.
Madalla. Masaure, a watan da ya gabata ne gwamnatin jihar Plateau da ke tsakiyar Najeriya ta siyo wasu sabbin motocin safa-safa domin sauƙaƙa zirga-zirga ga mazauna birnin Jos da kewaye. Sai dai a cewar gwamnatin, gabanin waɗannan motoci su fara aiki gadan-gadan, sai ta ɗauki wasu matakai na kawar da masu hada-hada a kan titina ko gefensu, musamman 'yan kasuwa da ke tallata hajojinsu a gefen manyan titunan birnin na Jos. 'Yan kasuwar da ke gudanar da harkokinsu a bakin kasuwar Jos Men Market, wadda wasu ɓata gari suka ƙona ta Urmus a shekara ta 2001, yau shekaru 23 kenan da suka shuɗe, na cikin rukunin 'yan kasuwar ko waɗanda gwamnatin ke cewa su kauce domin baiwa waɗannan motoci gurin zirga-zirga. To amma 'yan kasuwar sun koka, suna masu cewa duk da cewa ba sa kyamar tashi daga bakin titi, amma fa akwai abin da suke so gwamnati ta yi la'akari da abin da ya faru a kansu a baya.
Sunana Nasir Yahaya, ina wakiltar ƙananan 'yan kasuwa, musamman masu takalma. Gwamnati ta shigar da mu cikin kasuwan nan shekara 15-20, ni ina daga cikin wanda muka jagoranci mutane a kan ba za a tashe mu ba sai an nuna mana inda za mu shiga. Kuma gwamnati nan ta shigar da mu da izininta da niyyar cewar duk sanda za a gina za mu fito. Aka zo muka jagoranci fitowar nan ba tare da an zagi ko da mutum ɗaya ba, a matsayin gwamnati za ta gina. To kuma gwamnati da ta zo ta huce ta ce ba za ta iya ginawa ba, har ma aka yi wani yaudare mu, aka ce an kai kotu, wanda yake idan gwamna yana da ikon ya gina kasuwa a jiharsa, ko da ba ma kasuwa ba ce, wani wuri yake so ya kirkiro daban na ai kasuwa, doka ta ba shi dama. Sai kuma aka yaudare mu, aka ce wani dan majalisa ya kai ƙara, wannan ma ba a local government din yake ba. Muka rungumi kaddara a wannan abun. Da muka fito yanzu kuma wannan gwamnatin da muke mata kyakkyawan zato, mun zo mun yi campaign, an zauna da mu cewar ba za a tashe mu ba, a gefe-gefe ake bukata. Kuma muka zo da sakataren gwamnati muka nuna masa gefe-gefe nan da yake bukata. Yanzu kuma daga baya sai muke ji a radio wai za mu kuma koma cikin kasuwa.
Amma ku kun gamsu da zaman da kuke a nan kan titi ne?
Bayan da zamu ce mun gamsu, domin duk wanda yake rayuwa a nan gurin dole ce. Abin da yasa kuma ya zama dole, gwamnatin bata bada wani tallafi na mu shiga cikin kasuwar mu gyara ba. Bata gyara ba. To dole zai zama mana dole mu zauna din ai. Amma idan da wani waje da tattalin zama mana, musamman wannan wurin da yake katafaren wuri da za a sami rabano wadda zai iya biyan local government din nan ma, inda gwamnati ta gyara, me zai sa ni kiso ki ma magana da ni anan a waje? Ai sai dai in ce da ke ina ciki ne ai. Kamar irin ginin nan ta yi mana na kasuwa Abuja Market, ko irin kasuwa da ta yi a Gada biyu ƙananan shaguna, dama mu masu ƙaramin ƙarfi ne. Idan aka yi mana wannan ginin, ai ba za ma gwamnati sa wani jami'in tsaro ta ce a shiga ciki ba. Mu ne za mu shiga ciki mu nemo wa mutanenmu ma. To idan aka ce an tagayyara mutanen nan, wani fa zuciyar dama tana nan, shi kawai yana zama a kasuwar dole ne. To saboda haka ku ne masu gaya wa gwamnati gaskiya.
To amma kuma gwamnati na batun cewa za ta tsaftace wannan gari ne, kaga nan shi ne idon Plateau ko kuma jihar Plateau ma gaba ɗaya nan.
Ita tsafta ce, amma wannan ana cikin aji ana cewa tsaftar biri. Idan babu ɗan kasuwa ƙarami, kuma gwamnati ba ta gyara kasuwa ba, wacce tsafta take nema wa kanta? Ai idan aka tsaftace kasuwa, musamman jihohi ai sun yi gobara, amma an tsaftace su, yanzu waɗanda muke waya da su abokananmu ƙananan 'yan kasuwa sun riga sun zama diloli a wurinsu, ma wani lokacin muke zuwa mana yin sari. Amma mu nan shekara da shekaru sai mun farfado sai a kuma durƙusar da mu. Wannan shiga cikin Allah shi ya san mutanen da za su tagayyara.
Da yake wannan kasuwa ta kunshi rukunin maza da mata ne ƴan kasuwa. Su ma matan sun bayyana halin da suke ciki da kuma abin da suke bukata daga wurin gwamnati.
Sunana Talatu Pius. Ina sayar da plantain. Muna ji dan ana ce duka gaba daya za a tashe mu. To sai mun ce kamar irin mu kananan kasuwancin nan ba mu da karfin da zamu iya kama shaguna. Shiyasa lokacin da wurin nan duka shara ne muka zo mu yi wahalan wurin nan mun ce to bari mu gyara wurin nan mu yi ta kashe kuɗi mun gyara wurin nan shiyasa mun fara zauna har mutane sun zo sun cika.
Ina kuke so ita gwamnati ta kai ku?
To shi sai duba wurin da zai bamu wanda za mu zauna. Ba mu da karfi mu ce mishi a'a ko kuma eh yanzu nan da ci an gina kasuwar nan gaskiya ba masala. Don kasuwar nan ba a gina ba wanda za mu shiga kasuwar nan yanzu an gyara kasuwar nan. Ya zama dole za mu shiga cikin kasuwa amma bai gyara kasuwar nan ba gaskiya akwai matsala.
To nan gaba kadan za mu ji abin da gwamnatin Platan ke faɗi game da wannan al'amari.
Ina barci ta gaba ta fita Allah wadaran mai ta dota da waɗanda suke da jawota haka nan da waɗanda ka kawota Allah ka gare mu da tashi.
Masore Mr. Benchin Gentle da ke zaman sakataren kamfanin zirga-zirgar ababen hawa na jihar Filato ya yi tsokaci dangane da wannan mataki na gwamnatin ta Filato da kuma matakan da suke ɗauka domin kare maradin 'yan kasuwar ta Jos Main Market.
Terminus Market kuma that is the major part when the buses nan za su zo su drop mutane su ɗibe mutane su je all these major places. Shi acting general manager ya riga ya gaya ma na Jos Main Market Authority ya riga ya ba mu report ma a rubuce cewa ya yi meeting da su kuma sun yarda su traders nan duka za su bar wurin. So yanzu muna jira committee din the zona so that Abama Plateau Road Maintenance Agency zarafi su je su share wurin. Gwamnati nan ba su kariya. Wancan gwamnati haka mu ma muka ji sun ce har ma rushe an fara cicire su zin su me amma ba mu san me yake ya faru a wurin ba amma wannan in kin je wurin zaki gani an riga everything is on ground. So ba za mu rude su ba. Su ba mu zarafi za su gan abin da za mu yi masu.
To Allah ya kyauta, masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka. Ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka, mun kudai don aikin talaka, kan kai wannan ba maikin.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Bayer Leverkusen ta lashe gasar Bundesliga ta ƙasar Jamus karon farko a tarihi. Bayan da ta yi nasarar lallasa Cologne da zunzurutun cibiyar da nema a jiya Lahadi. Wannan nasara da ta tabbata tun a yanzu da ya rage saura wasanni biyar a kammala kakar wasanni ta bana. Ta kawo ƙarshen kaka gida da Bayern Munich ta yi a gasar ta Bundesliga wadda ta lashe duk a cikin shekaru 11 da suka gabata. Leverkusen ɗin da ya da har kawo yanzu ba taɓa doke ta ba a wasa a wannan kakar wasanni ta farko ta kocin ta Xabi Alonso. Tana dab da kafa wani sabon tarihin zarta adadin mafi yawan wasannin da ba a doke ta ba yayin da yanzu haka ta daidaice da wannan tarihin. Haka kuma akwai yiwuwar kafa wani tarihin na lashe manyan gasanni uku a cikin kakar wasanni daya inda tuni kuma ta soma hararar gasannin German Cup da kuma Europa League. Da sai dai kuma Ingila takarar gasar Premier League na ƙara zafafa yayin da wasu manyan 'yan takarar lashe gasar biyu suka sha kashi a wannan makon. Arsenal da kafin wasannin na ƙarshen mako take a saman teburin gasar ta sha kashi ne a cikin gidanta inda Aston Villa ta bita ta kuma doke ta da ci biyu da nema a jiya Lahadi. Bayan da ita ma Liverpool ta kwashi nata kashin a cikin gidanta daga hannun Crystal Palace da ci ɗaya da nema. Wannan ya kawo sauyi a saman teburin gasar domin kuwa Manchester City da ke bayansu duka a yanzu ta tare saman teburin gasar bayan da ita kanta ta yi nasarar lallasa Luton da ci 5-1 a ranar Asabar. Yanzu haka City ɗin na gabansu da maki 73. yayin da su kuma suke bin ta da maki 71-1, wato bambancin maki biyu kenan a tsakaninsu, wanda kuma ya kara jefa gasar a cikin halin ba a san mace so ba, yayin da ya rage saura wasanni 8 na kakar wasannin. Har yanzu a Ingila din dai, kungiyar kwallon kafar Everton ta daukaka kara kan hukuncin da aka zartar mata na zartare mata maki karo na biyu sakamakon samun ta da laifin keta dokokin hada-hadar kudade na hukumar gasar Premier. Kafin nan sai da aka yanke wa kungiyar hukuncin zartare mata maki 10 da aka rage zuwa maki 6 bayan daukaka kara a watan Fabrairun da ya gabata. Kuma yanzu haka kungiyar tana a matsayin tasha 6 ne a teburin gasar Premier, tare da tazarar maki 2 tsakanin ta da matakin faduwa daga gasar. Ana taron kammala zaman sauraren daukaka karar ne zuwa 24 ga watan Mayu, kwanaki 5 kenan bayan kammala kakar wasanni ta bana ta gasar ta Premier. A Najeriya, wani jami'in hukumar kwallon kafar kasar ya bayyana cewa tuntuɓa da neman samun matsaya ta bai daya su ne Ummul Habaisin tsaikon da aka samu wajen bayyana wanda za a ɗauka aikin horar da 'yan wasan ƙasar na Super Eagles. 'Yan Najeriya da dama ne suka daɗe suna zaman jiran ganin kowa za a ɗauka a matsayin sabon kocin ƙasar, wanda zai maye gurbin Jose Posero, wanda ya bar aikin sakamakon ƙarewar kwantaraginsa bayan kammala gasar cin kofin nahiyar Afirka ta bana a ƙasar Ivory Coast. Mujallar wasanni ta School Sports Nigeria ta ruwaito jami'in yana cewa duk da yake shugaban hukumar ta NFF na da ƙarfin ikon yin matsaya akan wanda za a baiwa aikin, to amma shi ya fi son a sami cimma matsaya ne tare da yawu da shawarwarin dukkan masu ruwa da tsaki a lamarin. To ƙarshen labaran wasannin kenan. Murtala Faruk sanyin nan ne a Washington DC.
Madalla a gaida Murtala Faruk sanyin na da ya gabatar da shirin labaran wasanni a takaice. To daga nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4:57. Yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
A yau Litinin, Amurka ta buƙaci Isra'ila da ta maida wukarta a kube domin kaucewa yaduwar rikici a yankin gabas da tsakiya, a daidai lokacin da gwamnatin Isra'ila ke tunanin yadda za ta mayar da martani kan harin da Iran ta kai a ƙarshen mako da makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki. Ba za mu nemi tashin hankali ba, amma za mu ci gaba da goyon bayan tsaron Isra'ila da kare muradun mu a yankin, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a farkon wata ganawa da mataimakin Prime Minister Iraki Muhammad Ali Tamim. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci duniya a yau Litinin da kada ta manta da al'ummar Sudan, yayin da ya kira da a kawo ƙarshen yakin da ake yi da yake cika shekara guda na yakin basasa a ƙasar ta Afirka. Yaki ne akan dubban fararen hula da aka kashe, kuma dubun-duba ta sun raunata har tsawon rayuwarsu, kamar yadda ya shaida wa manema labarai a Majalisar Ɗinkin Duniya. Yaƙi ne akan mutane miliyan 18 da ke fuskantar matsananciyar yunwa, kuma al'ummomin yanzu suna fuskantar mummunan barazanar yunwa a watanni masu zuwa. A yau Litinin aka fara zaɓar masu taimakawa alƙali yanke hukunci a shari'ar da ake yi wa tsohon shugaban ƙasa Amurka Donald Trump a New York, wanda ake zargi da ɓoye biyan kuɗin toshiyar baki da rufe mu'amalar da ya yi da wata gabanin yaƙin neman zaɓensa da ya yi cikin nasara na neman fadar White House. Trump shi ne tsohon shugaban Amurka na farko da ya taɓa fuskantar tuhume-tuhume da kuma barazanar ɗauri idan aka same shi da laifi. Jami'an Ukraine sun bayar da rahoton ƙazamin hari da Rasha ta kai a yankin Donetsk da ke gabashin ƙasar, yayin da Rasha ta ce ta daƙile wani harin jirgi mara matuƙi na Ukraine da ya kai a wani yanki da ke kusa da tekun Bahar al-Aswad. Vadim Plashkin, gwamnan yankin Donetsk, ya faɗa a shafin Telegram cewa har Rasha ya kashe mutane 4 a garin Subaks.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin, da Fiona Wamai Nandudu wadda ta haɗa shirin da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau Nelson, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.